Sashen sanar murya Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio da ke kuma su kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar yanar gizo a kowane lokaci ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmaini daga nan birnin Washington DC tare da Babu Yakub Makiri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa wani lamari da ke kama da wasan kwaikwayo ya faru a tsakanin wasu 'yan majalisu biyu a babban filin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke Yola. Sa'ilin da tawargar hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ke shirin kai kayayyakin tallafi ga al'ummar madagali da rikicin Boko Haram ya shafa. Haka kuma kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, rahotanni da dama sun bayyana yadda ake saye da sayar da 'yan kasashen Afirka masu tafiya cirani a matsayin bayi a ƙasar Libya, lamarin da ya ja hankalin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu a jamhuriyar Niger. Suka nemi gwamnatin ƙasar ta gaggauta kai ɗauki ga waɗanda ke buƙatar komowa gida. Akan haka ne yau muke so mu ji ra'ayoyinku akan waɗanne matakai ya kamata gwamnatocin Najeriya da Niger da na sauran ƙasashen Afirka ya kamata su ɗauka domin ceto 'ya'yan ƙasashensu da ake sayarwa a matsayin bayi a ƙasar Libya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a kira, amma kafin nan sai a gyara zama a jin da halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. An ba tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe da mai ɗakinsa Grace Mugabe tabbacin kariya daga tuhuma. Wani jami'in jam'iyyar Zanu PF mai mulki da kuma wani ɗan jarida a Harare ne suka tabbatar da hakan a hirarsu da sashen Zimbabwe a yau Alhamis. Mugabe yana tattaunawa akan batun sharuɗan ritayarsa da manyan jami'an sojin ƙasar Zimbabwe da shugabannin siyasa wanda suka tilasta masa sauka daga ƙaragar mulki a ranar Talata bayan da ya shafe shekaru 37 yana mulki. Sojojin sun kwace ikon ƙasar ne bayan da shugaba Mugabe ɗan shekaru 93 ya kori mataimakinsa Emmerson Mnangagwa ranar 5 ga watan Nuwamba yana neman ya ba matarsa wannan mukamin. Kungiyar kare haƙƙin bala'adama sun zargi Mugabe da magudin zabuka da kauda ido a kan tafka almubazzaranci da kuma kuntatawa da kashe dubban abokan hamayyarsa na siyasa a zamanin da yake mulki. A yau Alhamis ne za a yi bikin cika-ciki a nan Amurka da ake kira Thanksgiving kamar yadda aka saba yi a kowace shekara, wanda ya hada da haduwa da 'yan uwa da abokan arziki a ci abinci, a yi kallon fareti da kwallon kafa da sauransu. Ga wasu kuwa lokaci ne na hutu wanda ake fara yin sayayya na musamman na Kirismeti. To amma shagalin wannan shekarar 2017 da kuma shahararren bikin nan na faretin da ake kira Macy Thanksgiving wanda akan yi a unguwar Manhattan a birnin New York zai kasance ne cikin matsanancin matakan tsaro. Faretin wanda ke janyo 'yan kallo 200,000 yana zuwa ne 'yan makonni kawai bayan da aka zargi wani dan asalin ƙasar Uzbekistan da amfani da wata motar ɗaukar kaya da ya hayarta wajen bin kan mutane a kan hanyar masu hawa keke inda ya kashe mutane 8. Jami'an birnin New York sun ce matakan tsaro da aka ɗauka sun haɗa ne da 'yan sanda ƙwararrun saitin harbi da kuma girke manyan motoci dankare da yashi da amfani da karnukan sunsuna. Wannan bikin na cika-ciki na zuwa ne da al'adu iri-iri wanda daga cikinsu ne tafiye-tafiye da kuma haɗuwa da 'yan uwa na jini da abokai. Ana kiyasin mutane miliyan 49 ne za su yi tafiye-tafiye gabanin wannan hoton, wanda hakan da ya ɗara na bara da miliyan guda. Don haka ya zama biki mai cike ko kuma mai armashi a cikin shekaru 10. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A halin da ake ciki kuma za a shiga saye-sayen Kirismeti a nan Amurka a wannan mako bayan hutun bikin cika-ciki wanda ake kira Thanksgiving. Ranar gwanjo da ake kira Black Friday muhimmiyar rana ce ga 'yan kasuwa, sabili waɗansu shaguna shiga wannan lokacin saye-sayen Krismeti a lokaci ne wanda suke fita daga bashi suna samun riba. Bisa ga ci gaba da aka samu a fannin tattalin arziki a nan Amurka, da alama ‘yan kasuwa za su samu ciniki da wuri a wannan shekaran. Manyan ‘yan kasuwa sun yi kiyasin cewa kimanin Amurkawa miliyan 164, wato kusan kashi 70 ne cikin 100 na wannan na adadin al'umma Amurka ne za su je cin kasuwanci a wannan ƙarshen mako na bukin cika-cikin. Idan hakan ta faru, dandalin da ke bin diddigin harkokin kasuwanci da tasirin shi, nationaltoday.com ya ce ranar gwanjo ta wannan shekara za ta kasance irin mafi girma wato a tarihin ƙasar. Kungiyar manyan kamfanonin sai da kayayyaki ta ƙasa ta yi kiyasin cewa Amurkawa za su kashe kimanin dala 967 kowanensu daga yanzu zuwa watan Disamba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga irin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji da farko, wani lamari da ke kama da wasan kwaikwayo ya faru tsakanin sanatoci biyu a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Yola, sa'ilin da tawagar hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya NEMA ke shirin kai kayayyakin tallafi ga al'ummar Madagali da rikicin Boko Haram ya shafa. Daga Yola, Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da ƙarin bayani.
Kamar yadda bayanai suka tabbatar, shaidan majalisar wakilan da ke wakilta al'ummomin yankin Micika da Madagali Mr. Adamu Kamale ya nemi bi jirgin tawagar ne mai saukar angulu. To amma sai dan majalisar dattawa mai wakiltar Adama ta tsakiyar Senator Abdulaziz Yako da ke zama shugaban kwamitin aiki da cika ta majalisar dattawa wanda ita ke sa ido kan harkokin hukumar NEMA, ya ma nemi dan majalisar wakilin ne da ya sauka kasancewar babu sunansa a jerin waɗanda za su kai kayayyakin tallafin batun da kuwa ya zuga dan majalisar wakilan. Amma dai takardar koke da ya raba manema labarai a Yola, dan majalisar ya zargi Senator Abdulaziz Yako da cin zarafinsa da ma hana shi sa ido game da kayakin da za a kai mazaɓarsa, batun da kuwa ya ce ba za ta sabuwa. Wai bindiga a ruwa.
Muna da a ruwa a cikin gudanar wurin duba mutanen da wa'annan abubuwan suka tafi. Ni dai na zo za mu tafi da helicopter na Nigerian Air Force, sai shi sanata ya ce ni ba zan iya shiga ba domin shi yake jagoranci tafiya. To nan ne shi ya fasa komandan suka sa dole aka sauka da ni a cikin jirgin.
Wani zai mamaki kai ne fa wakilin al'umman wannan yanki sannan kuma aka hana ka, ko me ya jawo haka?
To ni abin ya ba mamaki, daya ni ne nake wakiltan Micika da Madagali a majalisar tarayya, kuma shi Senator Aziz shi baya wakiltan Micika, baya wakiltan mu bi senatorial, kuma amma har ma akwai wani interest ne kagan dama shi na senator ni ina majalisar nan tarayya, ai bayan da za a yi ace ba za ta
yi. To sai dai kuma da yake mayar da martani dan majalisar dattawan Senator Abdulaziz Yako, Yako musanta zargin ne inda ya bayyana dan majalisar daga yan sodi da ke neman halaka kansa.
Da haka an kunna injin na jirgi, an kunna propeller na jirgi, ground crew sun zo kefe na, sun zo sun kulle kofa na, za su kulle daya kofan, da ce sun kulle kofan cikin minti biyu da za mu tashi, wato da haka injin ta riga ta zafi komai na tafiya kenan. Sai kawai shi wannan wanda kake magana sa sai taso sai zo. Ya shigo wannan wajen, ya zo zai shiga jirgi. Kowa a wajen wanda ya san magana safety ya san cewa abun da yayin nan yayi ganganci sosai. Don wannan propeller za ta iya cire masa kai. Da haka kowane ne ke wajen ya ce wannan wani irin rashin hankali ne. Ya za ka zo propeller ta yi nisa ta yi zafi haka. Baka tambi pilot ba, baka tambi ground crew ba, ka zo da gudu ka zo ka ce za ka shiga jirgi. In ka cire masa kai fa ta shafi kowa cikin jirgi fa ya za a yi?
To wai ko me hukumar ba da agajin ke cewa ne game da wannan dambarwa da ke tsakanin dan majalisar dattawan da kuma na wakilan? Bashir Idris Gaga shine babban jami'in hukumar ta NEMA mai kula da jihar Arewa maso gabas, wanda ma ita ta kawo kayakin da ma kuma shirya wannan tafiya.
Wato ka san shi wannan al'amari a fahimce shi ta yanda tsari yake, saboda ka ga shi jirgi duk kafin ka shiga sai sunanka na cikin wani takarda da ake kira manifest. To a dai lokacin da aka shirya wannan abin akwai Air Commodore Sunday Ohemu wanda shi ne wakilin director general na wannan ma'aikata na, sannan kuma akwai shi Senator Abdulaziz Yako wanda shi ne chairman na Senate Committee on Special Duty, wanda su suke oversighting ɗin ma'aikatanmu a majalisar wakilai, wato Honorable Jibrin Satumari. To lokacin da za mu mu je mu yi rabiyan wannan kayan abinci saboda mutanen da bayan an yi harbe-harbe da kuna bakin waki a garin Guna to da aka gayyace su da kuma ita senator mai wakiltar wannan jiya wato senator Binta Masu Garba to su waɗannan mutane su ne cikin sunan su ke cikin wannan takarda da nake gaya maka na manifest to shi chairman na majalisar wakilai wanda yake kula da nema honorable Jibrin Satumari bai samu zuwa ba kuma bai bada sunan wani ya zo ya wakilce shi ba to kaga da baki dai za a yi amfani ne da mutanen da sunan su ke cikin wannan littafi to a hurumin mu ne muka ga abin da shi wannan honorable yayi ba daidai bane saboda an riga an tada jirgin nan farfela ya so ma juya an banda kariya na ubangiji da bille barkai ka gani da an sami wani mummunan al'amari
Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tuma da Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kafin mu buɗe layin namu a kira waya a shakata da wannan.
Mai zama zarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara Ubangijin Allah Allah ka ba mu kabara madogara Ubangijin Allah Allah ka ba mu kabara madogara Allah Allah ya ba mu kabara madogara Ubangijin Allah Allah ya ba mu kabara madogara Ubangijin Allah Allah ya ba mu kabara madogara Sarakunan tangale wanya gabadaya Madalla paratanan gauna muzo uzmano sunta jise Sarakunan tangale wanya gabadaya Madalla paratanan gauna muzo uzmano sunta jise Sarakunan tangale wanya gabadaya Madalla paratanan gauna muzo uzmano sunta jise Sarakunan tangale wanya gabadaya
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kira na farko daga Bauchi wake magana daga Bauchi
kana magana da Allah sai ba dai ta fara gaya
to muna sauraron ka
na jin modiyon kun ne na sha kiran ku da hawa to samu ku sai na farin ciki na kun
to madalla
ne modiyon kun ne wa kan me ne nake magana ne
eh waɗanne matakai kamata gwamnatoci su dauka musamman na Najeriya da Niger da kuma sauran na Afirka akan wajen ceto ƴaƴan kasashen su wanda ake sayarwa a matsayin bayi a ƙasar Libya
eh gaskiya wannan al'amari ne wanda abin bakin ciki kaga bakin mutum wai ana cikin sa yake cewa na koro muna kira ga al'umma su sani cewa irin wannan tafiye-tafiye za ya fita da annabi da boka zauna ka san ka ka bauta maka san ka kamata adin kai da fatan Allah ya sa jama'a sun ji kuma Allah kuma yake da kin
to madalla mun gode bari mu ketara zuwa Kaduna na Kaduna waki magana da Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum assalam
Alhaji Jarmai barka da aiki barka da yammaci
gaisuwa gaisuwa nake
sunana Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Musan Garo muna sauraron ka
to alhamdulillah idan muka dauki wannan batu gaskiya wannan batu abin bakin ciki ne kuma abin takeici ne kuma abin nuna ya kamata a ci gwamnatocin mu na arewacin Najeriya da ita kanta Najeriya gaba daya da ita kanta Niger ya kamata a ci su dauki mu babban mataki akan wannan al'amari saboda ba zai yiwu a ce wai dan kai baka fata bane kuma a ji ana sai da kai kamar inda ake kasa kosai kuli a kasuwa haka za a ji a sai baka fata a wannan gari gaskiya abin bai yi dadi ba kuma muna kira gare su ya kamata a tsananta ita kanta tsaro na wajen haurawa da mutane suke yi wajen fitocin wayannan mutane da ake gaskiya abin ba abin da ya dace bane su kuma wayannan mutane su tunanin cewa irin wannan abubuwan da suke wallahi kaskanci ne kuma zuban wanda mutane mutunci ne karshen ne muka fatan alkhairi ba jarmai a tashi lafiya Alhaji Musa Garo nagode da wannan dama da aka bani
to madalla har yanzu dai muna Kaduna waye ne Kaduna kuma na Kaduna kana kan layi to da Musa kaman mun rasa na Kaduna to yau muna tattaunawa ne akan waɗannan matakai ya kamata gwamnatocin Najeriya Niger da sauran kasashen Afirka su dauka wajen ceto ƴaƴan kasashen su da ake sayarwa a matsayin bayi ina jin ka wake magana
yawa Adamu Jeje daga kamfanin fatijaji dake jihar Kaduna Najeriya
to Adamu Jeje
kuma kaman yanda yaro na ya sauka wato Musa Garo ya fadi din nan kwarai daga ci abin da ya kamata a ci gwamnatocin musamman Niger da Najeriya gaba ɗaya da ma duk kasashen Afirka gaskiya a tsaurara tsaro wajen fitan da mutanen mu ke yi zuwa irin waɗannan kasashe sa'anna anan kuma yana da kyau su kuma gwamnoni ko kuma shugabannin kasan su to da hanyoyin da ma wanda suke karatu za su samu aikin yi gaskiya yana taimakawa mutum ga karatu yayi ya rasa aikin yi da zai yi a kasa shi yasa ake sa wasu ke fita irin waɗannan abubuwa sannan masu hannuwa irin kama mutanen nan ana fita da su yana da kyau gwamnati musu hukunci ba ɗan kaɗan ba wannan shi ne zai zama mana izina kuma zai zama ƙarshen wannan al'amura da ƙarshe ina muku fata alkhairi ku tashi lafiya Adamu Jeje kamfanin fatijaji Kaduna Najeriya
madalla mun gode bari mu ketara zuwa Katsina jihar Katsina wace magana da Katsina
Ado mai ingon yan goko ne karamar hukumar kankiya jihar Katsina
to malam Ado muna sauraron ka
yawa wato ba wani abu ke haddasa wannan matsaloli ba na ake daga mutum kamar dabba a ce an face da kai akwai cikin ilimi da kuma sakaci na su shugabannin gwamnati sun ci su ne da mace a ce sun dauki matakai a ce abun kuke shekara da shekaru ya zanto yanzu tsakanin Najeriya da Niger ake daga mutum kamar dabba ana sarwa
ba tsakanin Niger da Najeriya bane a Libya ne kuma yawanci masu mun barau ne hanya ne su tafi ne cirani to su ake saidawa ana bautar da su
talauci ne ke sanyawa daga nan kasashen ana tafiya san Libya ne neman kamar da kai kenan ake nema abun kuma ya zo daga sakaci na shugabannin domin muna kallon kamar inda suna ɗaukar talakawansu da mutunci haka da ba za ta kasance ba
to madalla
lafiya daga adiko ingon yan kuka karamar hukumar kanke
mun gode to bari mu ketara zuwa jihar Nasarawa waki magana daga Nasarawa
mai magana Bashiru Tela ne daga nan lafiyan bari sakatare na kungiyar mai da Nasara to a gaskiya wannan abin takeici ne kore da gaske kuma akwai jan aiki a kan shugabannin mu na Afrika a gaskiya kamata ce ana samarwa matasa aiki don kuwa yawancin masu zuwa wannan al'amuran to talauciya da dabe su to yana da kyau kwarai da gaske tun daga gwamnoni zuwa shugabannin Afirka su dauki matakai kwarara sannan a tsaurara matakan tsaro da fatan kuma wannan zai zama izina ko darasi ga yan baya nagode Bashir Tela
to madalla bari mu kuma Kaduna to da alamu mun rasa na Kaduna lambar da za a to kana kan layi
ina kan layi
to muje ina jin ka muna jin ka rage radion ka ina jin mu rage radion ka ina jin mu
yawa
yawa
na kashe Brian Jarmai barka dai da yammaci
yawa to barka da muna tauraron ka
madalla sunana Murtala ina kiran ku daga Rarraga sa Kaduna ta Arewa Najeriya
to muna tauraron ka
to kaga su Brian Jarmai fa Libya muna tausaya musu halayen yaki yake da suke ciki amma mun kuma baka kyan fata ba sai a wannan kanta mu duk muna da labari abun ko mu da zamu ba masu su shugabannin kasashen nan namu na Afirka shine gaskiya kamata su kawo sojoji su tura can Libya a je a kwakwato mana bakaken mu na kowanne kasa a tura shi kasan su tunda su ba su yin daki wa'azi abin da ke faruwa a kasan su ba da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla mun gode, bari mu koma jihar Bauchi. Wake magana daga Bauchi.
Ana magana ne da Muhammad Tukura Dabiu makanikin radio da ke karamar hukumar Kebbi.
To madalla muna sauraron ka. To da alama layin na Bauchi ya tsinke. Lambar da za a kira ita ce a sa alamar tarawa a sa 1 a sa 2 2 2 0 5 2 6 5 5. Mun samu kira daga Yauri. Waye ki magana daga Yauri?
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kuna magana da dan Asaba mai fata Yauri.
To muna sauraron ka.
Gaskiya wannan magana da naji magana ne na takeici kuma abin bakin ciki. A ce dan Afirka zai sayar da dan uwansa dan Afirka a matsayin bayi. Masu karin magana na cewa duk abin da ya koro kusu ya fada wuta to ya fi wuta zafi. Mutanen ga sun je Libya ne domin su samu aiki kura na karfi ne domin su ci su kore ma bakin su kuda su biya mara ɗan uwansu bukata a ce wai an kama su sun zama bayi. To su waɗannan mutane na Libya shin mutanen su dake sauran kasashe idan aka rike su a matsayin bayi su za su ji dadi ne? To ina so in amfani da wannan dama in yi kira ga kungiyar AU su dauki matakin da ya dace ba tare da wani bata lokaci ba a kwato ɗan uwanmu da aka sayar a matsayin bayi a kasashen Libya a mai da su kasashen su. Da fatar shugabanmu na Najeriya Muhammadu Buhari ya ji wannan kokenawa a dauki matakin da ya dace da gaugawa ba tare da bata lokaci ba. An wuce lokacin cinikin bayi yanzu. Ba mu fata a ce kuma a Afirka an samu wata kasa wadda take kama mutane tana sayarwa a matsayin bayi saboda dai sun je su nemi abin da za su kore ma bakin su koda. Da fata za ku tashi lafiya. Suna dan Asaba mai fata Yauri.
To madalla mun gode. Har yanzu muna da akwai makira da Kaduna, akwai mutum nakan layi da Kaduna, wa ke magana?
Sunana Usulayan Madaci, karamar hukumar Kauro, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
Gaskiya na ji wannan abun bakin ciki, damuwa kuma haɗi da takaici gaba ɗaya. Wato shugabanninmu na Afirka dole ne a ƙara ƙarfafa harkan diplomasiya na ƙasa da ƙasa. Sabida yau da haga yau da wancan ambasada a wancan kasa da wancan ambasada a wancan kasa ba don komai ba don sabida karfafa zamantakewa kuma shugabanni su san cewa duk inda dan kasa yake dole ne su kare mutuncin shi dukiyar shi gami da lafiyarsa. To shugabanninmu na Afirka kamar wanda ya sauka yake magana AU din nan da sauraki su suna ɗaya daga cikin kungiyoyi da ya kamata su yi hobbasa ganin sun kawo karken wannan abu kuma duk wani wanda ake tunanin an ci mai mutunci ko an sai da shi to duk Allah shugabanni ne ya kamata su dawo da shi zuwa kasar su. Sa'in nan kuma a rage cin hanci da satan kuɗin al'umma dan yana ɗaya daga cikin abin da ke sababawa al'umma suna kaura daga garuruwan su ko tsarin su zuwa wasu kasashe daga karkin su fada cikin wani hali. Nagode, Allah ya sa a tashi lafiya. Usulayan Madaci, karamar hukumar Kauro, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To madalla mun gode, bari mu ƙetara zuwa jihar Imo. Na jihar Imo, wa ke magana daga jihar Imo?
Yawwa, ai kana magana da Awwalu Abdulhamidu.
To malam Awwalu, muna sauraron ka.
Salamu alaikum. Muna da takaicin da saye da bayi da ake yi a kasar Libya wanda kasa ce ta musulmai. Gaskiya wannan abun bakin ciki ne, abun jaje ne. Gaskiya sai dai Allah ya mana mai kyau, amma gaskiya abun bakin ciki ne tun da lokaci.
To kamar layi na Imo ya tsinke. To bari mu ƙetara zuwa jihar Taraba. Na Taraba, kana ji na?
Ina tare da kai. Kana tare da Ali Mai Gurmi daga Taraba zai.
To malam Ali, mu je zuwa.
Lalle wannan al'amari da muka ji ana bayani a kansa lalle abun bakin ciki ne. Don haka za mu ce Ubangiji Allah ya shiryar da waɗanda ba su shiryu ba.
To amin amin.
So kuma waɗanda suke wannan abun yana da kyau shugabanni su bincika abi a yi amfani da wannan al'amari a ce za a yi hukunci a kansa. Shi ya fi alheri a kan bayin Allah.
To madalla mun gode kwarai da gaske. To ina ganin daga nan zamu aje daukan wayoyin ku sai kuma Allah ya kai mu gobe ku ji mu da sabon shirye-shiryen.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar Alhamis na 4 a cikin watan Nuwambar kowace shekara, Amurkawa suka ware ta a matsayin ranar cika ciki, kuma suna karrama wannan ranar ta gudanar da bukukuwa. Wannan bikin ko kuma ranar ta samo asali ne akan tsohuwar al'adar Amurkawa na samun wadataccen amfanin gona. Sai dai yanzu wannan bikin ya wuce haka. Sai dai duk da haka akwai wasu sassan kasar ko kuma gundumomi da suke kallon wannan bikin kamar yadda ya samo asali a tarihi. An dai fara wannan bikin ne a yankin Massachusetts a cikin watan Nuwambar shekarar 1621. Turawan da suka fara wannan biki ba shakka sun yi shi ne ainihin dalilin samar da wannan biki, wanda a yau ya zamo kamar wata rana ce ta ibada. Waɗannan kiristocin su ne suka samar da rukunin farko na cocin Turawa, wanda ɗaya daga cikin abin da suka yi imani da shi shi ne wannan ranar suna gudanar da azumi da nuna godiya, tare da godiya na irin ni'imar da suka azurta da shi a wannan lokacin. Domin ganin ƙarshen fari ko kuma wani tsaikon samun albarkar noma ko kuma wani bala'i, wani babban abin godiya ne. Samar da al'umma wadda za ta zauna ta yi rayuwa kamar yadda addininsu ya tsara shine dalilin da yasa suka yi haramar tserewa daga Ingila a cikin jirgin ruwa mai suna Mayflower a cikin watan Satumbar shekarar 1620. Daga cikin adadin waɗannan matafiyan, 102 daga cikin su 'yan mulkin mallaka ne, 30 daga cikin su kuma su ne matuƙa jirgin ruwan. A tsakanin shekara guda, rabin su duk suka mutu sakamakon matsananciyar yunwa da cututtuka da matsanancin yanayi na farkon lokacin sanyi. Sai dai a lokacin zafi an samu albarkacin gona mai tarin yawa. Duk da yake an yi hutu a yankin Virginia tun lokacin da Turawan mulkin mallaka suka samar da Jamestown a shekarar 1609. Tun daga wannan lokacin ne aka samar da wannan rana ko biki a hukumance a shekarar 1863, wanda ko ya ayyana hakan shine shugaba Abraham Lincoln. Sai kuma shugaba Franklin Delano Roosevelt da ya mayar da shi ranar Alhamis ta 4 a cikin kowace watan Nuwamba. Shi dai bikin wannan rana ta cika ciki ya faro ne a matsayin ranar godiya ga bakin da suka mutu, musamman waɗanda suka shigo Amurka ta matsanancin yanayi. Yau wannan bikin ga yawan Amurkawa rana ce ta haɗuwa da iyalai da abokai, rana ce ta rarraba abinci da abin sha tare da nuna godiya ta musamman. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga Baba Yakubu Makeri da labarai a takaice.
Jami'an ƙasar Iraki sun ce dakarun gwamnati sun kaddamar da kai hare-hare a yau Alhamis da nufin kakkaɓe mayakan IS daga wuraren da suka ja daga a hamadar kan iyakar Siriya. A cikin sanarwar rundunar sojojin ta ce sojojin Iraki da dakarun sa kai na mazhabin Shi'a sun haɗa hannu a yunkurin kakkaɓe mayakan daga wuraren da suka yi tunga a kan iyakar. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ambaci wani jami'in soja mai suna Kanar Sala Karim, yana cewa gurin wannan farmaki shi ne a hana sauran 'yan ƙungiyar ISIS da suka rage sulalewa cikin hamadan da kuma amfani da wurin wajen kai hare-hare a nan gaba. Prime Ministan Iraki Haidar Al-Abadi ya faɗa a ranar Talata cewa sojojin sun shawo kan mayakan ISIS, sai dai ya ce ba zai ikirarin samun nasara ba sai dai an kawar da mayakan gabaki ɗaya daga hamadar. An ba tsohon shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe da mai ɗakinsa Grace Mugabe tabbacin kariya daga tuhuma. Wani jami'i na jam'iyyar Zanu PF mai mulki da kuma wani ɗan jarida a Harare ne suka tabbatar da haka.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin namu, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Ms. Julie Leathers Gresham da ta haɗa da ba da umarni, da injiniyanmu ne Vasco Valerich, Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.